Daga muryar Amurka a Washington DC.
Mazarara assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM. Duka a can kasar ta Nijar sai kuma kumasin kasar Ghana za iya jin mu a Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu kai sai ta voahouse.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji,
Hafsat dan mai soro,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
A yau Laraba 18 ga watan October shekarar 2017, a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, za mu ci gaba da maudu'in da muka dauko a makon da ya gabata kan shugabancin mata a cikin al'umma.
Kusan ko ina aka waiga maza ne zaka ga sun baiwa matan rata, sanan kuma duk lokacin da kai korafi sai mazan su ce ai matan su ma za su iya fitowa a fafata. Alalun kuma ko na dan mukami aka makalawa matan sai ka ji maza na ta faman mayata.
Za mu sake lalubar Ahmad Abubakar da muka faro tattaunawar da shi a makon jiya na yadda yake kallon da sake a maganar da sake a maganar
haka yake. Sai kuma Dr. Aliyu Tilde da yake da nasu tsokacin daban game da maganar shugabancin mata. Za mu karanto kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na Facebook da Twitter.
To bari mu ji amsoshin tambayar da muka muku kan yadda ya kamata mu karfafa gwiwar mata. Sakon farko daga Amina Ibrahim M. Maiduguri tace fatan alkhairi a gare ku. Hakika mu mata muna da rawar da zamu taka a cikin al'umma. Damar da muke so iyayenmu da gwamnati su bamu ita ce mu samu damar yin ilimin zamani ne zurfi da na addini. Muna fatan iyaye za su rika bawa ƴaƴansu mata damar yin karatu mai zurfi. Daga Amina da kuma matar Abubakar Kawule.
To muna godiya.
To Shehu Adamu Rijau kuma yace yana da kyau a dinga karfafawa mata gwiwa ta hanyar ba su damar yin karatu mai zurfi, wato na jami'a kenan, domin su zama lauyoyi da kuma likitoci. Hakan zai sa idan abu ya shafi ƴan uwansu mata za su samu damar bayar da gudunmawa da ta kamata a daidai yadda ya kamata kuma a lokacin da ya kamata. Idan an yi wa mace fade, an je kotu, ƴar uwarta mace lauya ta kare ta. Haka ma idan an kai mace asibiti za ta haihu, ƴar uwarta mace ta kula da ita, domin dai an ce ciwon ƴa mace na ƴa mace ne.
To sai kuma Jamilu Musa Sabon Layi yace a gaskiya hanyar da ya kamata a karfafawa mata gwiwa domin a rika damawa da su cikin al'umma shine a daina nuna musu bambanci a cikin maja, sannan a kuma su kasance masu rauni ko kuma kasancewa wai masu rauni, kamata yayi a bisu sannu sannu duk wani abu wanda ake ganin aikin namiji ne. Da haka nike ganin su ma mata wata rana za su zama zakarun gwajin dafi.
Sai Lawal S Zazzau yace idan ana so a karfafa gwiwar mata dole sai an dinga jawo su a cikin lamarin rayuwa kuma a dinga neman shawarar su, kuma idan sun bayar da shawara in dai ta yi daidai to ai amfani da ita, kada a dinga ware su. Mata suna da gudunmuwar da za su bayar ta kowace fuska, don haka ni ina ganin hakan ne kawai zai karfafa gwiwar mata a al'umuran rayuwa. Zan yi dan tsokaci duba da yadda mace na kaiwa lokacin aure za a aurar da ita, duk da cewa hakan ba laifi bane, amma irin waɗannan matan saurin mantawa da su ake, duk da cewa yawancin su ba su wuce makarantar gaba da primary ba. Kunga kenan ba wata gudunmuwa da za su iya bayarwa. Idan har ana so irin waɗannan mata su bayar da gudunmuwa, dole sai an taimaka musu wajen ci gaba da karatu ko kuma tallafin kuɗin kasuwanci.
Sai kuma Umar Shehu Mai Saje yace salam, akan taimaka musu ne ta hanyoyi da dama kamar ba su ingantaccen ilimi a saka ta a makaranta kuma a bari ta kammala tare da kula da tarbiyyarta a bata damar ta zama abin da take da muradin zama a rayuwarta ta hakan za ta zama mai amfani a cikin al'umma
to sai kuma Ibrahim Muhammad Karasuwa yace #YDG wato yau da gobe kenan yace hakika mata na bada gudunmawa ga al'umma duba da yadda ake bar musu tarbiyyar ƴaƴa mata da maza wajen renan yaro tun yana ciki har zuwa girman sa suna tarairaye da ƴaƴa har sai sun kai ga balagar su
sai Salis Wai Yahaya Bauchi yace yau da gobe zamu iya karfafawa mata gwiwa kamar haka a daina nuna musu bambanci a ba su ilimi na addini da kuma na zamani ina ga idan aka yi haka an karfafa musu gwiwa
To kuma ga sako daga Halima Muhammad Haruna Sa'idawa Gashuwa inda tace salam yau da gobe tabbas mu mata matukar zamu samu ƙwarin gwiwa daga mazajen mu yayin mu ko iyayen mu maza to lallai zamu bada gudunmawa mai yawan gaske ga rayuwar al'umma nagode Maryam Safina Usman ku tashi lafiya
yau har da kasuwa sai sai kuma Maryam Aminu Kano mai da garku tace Hanyoyin su ne nema musu hanyoyin samun lada da kuma koya musu zamantakewar yau da kullun ba su kulawa yadda su ma za su kula da wani
sai Abubakar Sabiu Sabuwa yace na farko ya zama dole su nemi ilimi har zuwa matakin da ilimin maza ke kaiwa sannan mu kuma maza yayin da muka ga ƴa mace ta mai cikakken ilimi akan wani fanni wanda za ta iya bayar da babbar gudunmawa a cikin al'umma mu taimaka mata walau ta hanyar kudaden mu ko ta hanyar alfarma da muke da ita a wajen abinda take buƙatar koya tare da nuna mata muhimmancin jajircewa akan wannan abu wato karfafa mata gwiwa da kalamai masu taushi na ƙwarin gwiwa akan wannan abu da take so matukar akwai alkhairi a cikin sa
to Muhammad S Muhammad yace ta hanyar ilimi da aikin yi da yawa rashin ilimi yakan sanya su aure da suna ganin wannan ne mafita a gare su ko kuma su sanya kansu gun neman na kai ta hanyar yawon duniya wasu ma sai su koma shaye-shaye da irin haka to amma ilmantar da su zai sanya su akan hanyar da zai sanya su akan hakan ba shi da rana a gare su da kuma al'umma gabaki daya baya ga haka samar musu da aikin yi da dogaro da kai shi ma zai taimaka
haka to sai kuma sakon na Liliya Makuku Sanu Makuku Allah ya sa na fada daidai yace salamu yau da gobe ni a gani na ta hanyar damawa da su a cikin hukumomin shugaban harkokin shugabanci da siyasa da harkokin yau da kullum da rashin nuna bambancin jinsi ku tashi lafiya
to sai kuma mu leka shafin mu na Twitter @musamefampo yace ni kam gani na mata uwayenmu ne domin haka a daina musguna musu kan harkar yau da kullum in suna son su yi wata safga a tallafa musu
haka yake
to Atsani mai lange-lange kuma yace ba shakka zamu iya karfafa gwiwar mata ta hanyar taimaka musu a sana'o'in su aikace-aikacen su da duk wasu abubuwan da aka ga suna da sha'awa dake da muhimmanci ga rayuwar al'umma
to sai kuma daga karshe baba gana dabuwa wato @babagana_dabuwa1 yace babu ba su shawara ta gari da kuma jawo su a jika a duk lokacin da wani abin ci gaba ya zo
to mun gode
wato sun yi magana kuma sun muhimmanci
sosai
eh masu dukan zuciya kuma
wallahi
to mun gode a cigaba da aiko mana sakonnin
Game da lamarin nan na bawa mata shugabanci, dan iyama yana da nasa sakon da yace a fada wa jama'a.
Yau tun daga nesa na hango dan iya dauke da buta, nace dan uwa alwala kai koko kaje ne ka kauda kazanta. Yace na ikara wannan tambaya ta ka ba ni da amsar ta. Sai dai kuma dama ina neman ka dan ina da wata bukata. Musamman ma dai game da bada mukami ko kuma shugabancin mata don dai naga kusan ko ina aka wai ga maza ne zaka ga sun baiwa matan rata sannan kuma duk lokacin da kai korafi sai mazan su ce ai matan su ma za su iya fitowa a fafata alalun kuma ko wani dan mukami aka makalawa matan sai ka ji maza na ta faman mayata har ma wasu kan yi ikirarin wai mata ba su iya samarwa da wata kasa ko al'umma mafita ali kuma tarihi ya nuna akwai matan da aka jaraba a fagage daban-daban kuma suka ciri tuta nace gaskiya kuma dan iya kai tunani don nima wannan batu kan bani mamaki tuntuni saboda na lura ita dai maganar shugabanni babu ruwanta da maganar jinsi ko launi magana ce ta gogewa ko kuma sanin ya kamata a kowane fanni musamman ma dai a wannan irin zamani wanda mata ke bada babbar gudunmawa a kowane sha'ani don an yi ittifaki fagen amana musamman ma dai irin ta kudi mata na da tsabar tsantseni shi yasa mafi yawan lokaci sukan bada gudunmawa mai amfani wanda sau da yawa akan samu sa'ar subalewa daga sabar tsanani dan iya ce to ai kaga shi yasa nake ganin dole ne fa maza a rage hadama idan akwai wani matsayi ko mukami a barwa mata su ma dama su dama kada mu rika mai da hankali wajen jawo matsalolin da ka iya kawo gardama maimakon mu rinka tattauna yadda zamu taimaki al'umma ko kuma tsara tsarin yi wa ƙasa hidima saboda jayayya ko sukar juna ke yawan tada husuma bashi kuma duk duniya tayi ittifaki ba kasar da za ta ci gaba cikin fitintunu ko rigima balantana ma a ce ta samu damar da za a ce ta daga zuwa sama saboda haka dai baiwa kowane jinsi ko bangare dama shine harkar girma kuma ta haka ne kawai kasa za ta samu zarafin ci gaba babu koda tantama
dan iya manya shin da Hausa yake shako ta yake mallaka
ai shi ne masha Allah dai Allah mai baiwa
gaskiya dai kam eh to yanda suka yi kenan da suka hadu da abokin sa na Ikara sai to a ga ya mana mu ga ya wa jama'a su ma ga abin da yace
eh ai mata ma su ma suna da kokarin da za su iya bayarwa a cikin shugabanci kowa da irin nasa yadda Allah ya yi shi
yace maza sai su ce aka ba mata dama za su iya yi amma kuma karshen aka ba mata sai su ta tijara sai ta
mata fa suna da tausayi usama to ko don wannan ma a dan ba su kuma a ga kamun lude yanzu
musamman ma dai su ne
mari da kuma kamar yadda yake wasu suna sa bakin ciki ne da kyashi suna ganin kamar ai aka sa mace a
wurin
wata kila zata to shi ne
to bari mu dan shakata kafin mu je ga bakin mu
menene duniya menene dadin duniya shata mu ba mu sani ba shata kun shi ka babba kaya saka banya kanka wata kila mu gane nuhinka kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayu muke ashe mu maza bayu muke ashe mu maza bayu muke amma dadin bautan muke ji balle an ci
mai gida
balle an ci
mai gida
ga inda yake ba Maryam da ayyan nan
mai gida
amma da Maryam inda ka sa bunye ne so wanda
dai da ji to Maryam an taba da ita Allah to Allah ya samu dace to mun gode shatan Niger yanzu kuma kai tsaye a bisa wannan magana da muke ta maganar mukami in an bawa mata kamar yadda muka faru a wancan mako mun faru tattaunawa da Ahmad Abubakar daktar wanda shi fa gaskiya ya ce yana da ja ya kamata in an sare bakin gataren a duba shi kuma akwai wanda muke tare da shi shi ma wani bawan Allah wato daktar Aliyu Tilde wanda sananne ne kuma marubuci ne sosai wanda mun ka karanta yan rubuce-rubucen sa akan yanda yake kallon nasa shi kuma al'amarin akan maganar mukamai da sauransu na mata a musulunci ma gaba ɗaya da sauransu assalamu alaikum Hello.
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
Yawwa, to barkanku da warhaka malamai.
Assalamu alaikum assalam.
Yawwa.
Barkanku da shigowa da kanku.
Da wannan lokaci.
Yawwa, Ahmad. To, dakta barka da warhaka kai ma din. Hello. Yawwa to yanzu bari mu dan dora da yawwa a makon da ya gabata mun faro tattauna da Ahmad Abubakar wanda kuma ya tsaya inda yake ganin cewa fa ya kamata in dai za a bada irin wannan mukamin fa to in an dan yi a duba tukunna kafin domin ku yana ga ana iya samun matsala ta wani bangaren bari mu dan yi matashi Mallam Ahmad Abubakar a makon da ya gabata zaka iya tuna inda ka tsaya mana
a kwane da gaske a Alhaji Kabara kamar yadda nake faɗa Ubangiji da ya halitta mutane sai ya raba su yayi mace da namiji kuma ya halitta kowanne da bambanci ba iri ɗaya ba Allah ya fifita namiji ya zama shugaba a abubuwa da dama kamar yadda ayoyin Qur'ani suka bayyana a zamantakewa ba wai a mutane ba ko a dabbobi muna ganin yadda abubuwa suke kasancewa sau da dama abin da ake cewa social animals zaka tarar da mazan sunfi wani lokacin mu nan yanzu da ake ta cewa mata zamani ne kawo haka abinda na faɗa wancan satin mata yawanci a ƙasashen turai suke so a nada su da mukami ana ba su mukami tsarin rayuwarsu tana da bambanci da mu ɗan Afirka mu tsarin ɗan Afirka mu muna bin abubuwa wanda ya shafi al'adar mu muna bin abubuwa da ya shafi addinin mu ba ma kawo zamananci a ciki a tafiyar da rayuwa so da haka idan ka dau mutane kace zaka bawo mace domin lalle ma sun tare suna cewa sai an ba su a ƙarshe zaka tarar maimakon a samu ci gaba ci baya za a samu saboda tsarin rayuwarta ba za ta iya canza shi ba yadda dai take tsarin rayuwa haka za ta ci gaba kuma ta doro kanta shugabanci sai wukilin ɗinta wato rauninta in ta fitowa ana ganin rauninta kala-kala yawanci matan da ake bawa shugabanci a Najeriya ana ba su ne ba wai don cancanta ba sai don kreja lalle-lalle ana kira sai an ba muje sai an ba muje kawai sai su duba a cikin matansu ko kuma cikin matan abokanansu ko cikin matan waɗanda suke rike da mulki sai kaga an ba su ba za a je makaranta a je a ɗauko wadda ta yi fice wadda ta yi shahara a ba ta wannan mukamin ba a cikin matansu su shugabannin ko matan abokanansu ko matan wanda dai suke cikin gwamnati su ake ɗauka a bayan sai zaka sai ga ba a wani bin cancanta yau yawancin matan da suke akan shugabanci yanzu ba bisa cancantar bane
to bari mu koma ga shi Dr. Alifu Dr. Taji maganganun da Ahmad ya daso to muna jin ka kai ma
Eh
na'am. Eh yawa muna jinka me zaka dora?
Zan fara da kici da zancen mutane. Yawa abin da zan so in fara zancen mutane cancanta shine kan gaba bisa komi walau namiji ne walau mace ce. Cancantan nan kuma ya kamata ya biyo maslaha ta al'umma. Idan maslaha ta al'umma ta madda hajjiyar cewa ita wannan macen cikin zaɓi biyu da ake da shi tsakaninta da namiji ita ce za ta fi yin adalci tunda a mulki dai adalci ne shi ne wato
gaban
wato shi ne za abin nema to ya kamata wannan a ba ta wannan misalin a cikin zamanin nan wanda ake ciki domin maslaha ce ta al'umma. Zancen cewa ana ba su mukami bisa son rai a bisa cancanta ba. Wannan haka yake a kowane mukami walau na mace ce walau na miji ne akan samu da yawa mukamai na siyasa dama irin a ce commissioner haka da local government chairman ne a local government councilor da dai sauransu waɗannan duka mukamai ne kawai waɗanda aka sani son zuciya ake yi a baiwa wani ba wai lalle sai idan an zo kan su duk matan ba akasarin mukamai da ake baiwa ɗan mazan suna a bisa son rai ake ba su so ka ga wannan zancen
ta koyi ana samun shi
ma ya taso ba to sannan kuma idan aka ce al'adar miki to al'ada ta samu daidai yayya take da al'adar ko wata al'umma al'ada abu ne da ke canzawa yau da kullum abinda matan mu suke yi yau mata wanda suka zauna shekara da 300 da suka wuce a ƙasar Hausa ba sa yin su amma yau ya gane mana al'ada mace za ta je ta yi ilimi ta samu aiki ta je ta ofis ta rike ofis har ta zama joji har ta zama kaza ya gane mana al'ada ga shi nan ana gani ta kuma za a ci gaba da yi to al'ada tana canzawa ne yadda al'umma suke canzawa duk safiya to domin haka kada a sha mamaki al'ada na musulmi kamar na turawa tunda kowace shi ne a gaba za ta ga shi ne za ta fara fito da abu sannan kuma duniya ta ga amfaninsa a kwaikwaya ba ni da safa ba cewa gobe ne ana iya mai takarar shugaban Najeriya
ta zama mace
dan arewa musulma
to
ta yi takarar ni zan duba din ga
to ga Ahmad na dariya
adalci ko kuma wannan katin namiji ko kuma wannan katin namiji wanda dama yake da tarihi sata yana neman mukamin nan ne domin ya yi sata
eh kila dama ne sai ka saki cika jikarsa
to zan ba ka tawa kura
eh to ga Ahmad na dariya mai ne mallam Ahmad mun ji kana dariya da aka ce kila mace ta fito te takara ba mamaki kuma dama an yi a baya ai sai rajubirin ta ce zuwa takara
yayi sosai kuma tabbas a yawanci a mutane masu hangen nesa masu zurfin ilimi suna da wannan hatashe kamar abin da nake faɗa da Dr. Ali Jude yana da hatashe ne sosai akan wataƙila cewa mata ɗan Najeriya wataƙila
ka sani ba ko mata ta fito takara
amma ina ganin da wahala
ka sani ko uwar gidansu ta fito takara Ahmad
ni kam Mallam Ahmad ina da ja'ar abin da kai ce da farko kace wa kai wai yawanci mata suna samun mukamin da suke samu ba bisa cancanta ba amma zaka gani gashi nan muna gani mataimakiyar shugaban majalisar dinkin duniya Amina Muhammad tana wannan ita bata cancanta bane ba ga waɗannan da suka fito yanzu su kuma a ce din basu cancanta ba yanda ake yawan cewa haka din nan ana kamar rage
martabar mu
ana buge mana gwiwa kuma ba mu kai ba
to kaji Ahmad
abinda muke faɗa ba wai ana sukan mata ga baki ɗaya ba kafin Hajiya Amina ta je United Nations ko ta je matsayin da take akwai irin su Ngozi Okonjo-Iweala akwai irin su Ozi Ezekwesili duka ƙwararrun mata ne waɗanda sun zauna sun yi karatu kuma cancanta ce ta kai su ba alfarma ake musu ba akwai irin wannan ana samun ɗaiɗaiku amma akwai matan da ake ba su mukami a ciki ko a cikin wayannan gwamnati akwai waɗanda ake ba su mukami inda za a bi diddigi akwai mazan da sun fice cancanta amma sai a ba su mukamin dan kawai lalle
to ce ko kuma
in kashi 100 sai an sa kashi 30 mata
to amma Mallam Ahmad ai mazan ma fa kakkamanta muna nan da yawa kana ji Mallam Ahmad nace mazan ma fa kakkamanta akwai da yawa wanda suke bugar gabzansu
wasu ba su cancanta ba ma ke dauka daura su ni kuma zan ce ko kuma akwai matan da suka bi da cancanta ba ai za a iya sa wata macen kuma
na matan ya fi yawa saboda na mata ba wai mukami ne a gwamnati ba hatta a manyan makarantu hatta waɗanda ake ba su mukamai na professors akwai waɗanda kawai zaka ga ana ba su ne lalle sai an cika wannan 30% din
sun ce
a cikin malaman su 30% din nan mata ne
bari mu koma wajen da ke tilbi
ake dauka na makarantu wani lokacin zaka ga ko an zo an ba da admission din sai a ce mata ne
bari
ba
to Ahmad bari mu koma wurin Dr. Atilde Dr. kana jin maganganun da Ahmad yayi shin wannan maganganun da ya faɗa na maganan cancanta din nan ya fa kafe akan ta kana da wani abin ƙara mana haske akai Alasa Dr. da jin mu
eh to
yawa yana
shi gaskiya ka ga dai idan fa za mu ga gaskiya ka ga mun je mu makarantar boko kuma wallahi mun zauna da sannan kuma ni kamar cikin adin ne na cikin ce zuwa na ta
akwai zafa masu kai suna ja
za ka ce a da a lokacin nan duke ni da yamu ita ce ta farko to ni abinda nake son in sake nunawa a nan akwai bambanci tsakanin mulki na zamanin da mulki da ake yi yanzu mulki na zamanin da idan ainihin aka ce namiji ne zai zama shugaba wannan dama haka mulki yake domin mulkiya ne amma mulki na yanzu mulki ne za ka ce kusan jekalayita shugaba an tabbaye shi da dokoki da kuma kundin tsarin mulki wanda likita zai yi fida hanyar da zai bi ya yi fida haka nan shi ma shugaba a wannan zamanin idan aka je shi ba kawai an ba shi wuta da nama ba ne ya kama ya yanka idan ya ga dama ya raya ba militiya ba ne ba wani sarkin yanka ba ne a'a shugaba ne na demokratiya ita kuma demokratiya mulki ne na al'umma ba ɗaya ake yin mulkin nan an tattaru an sa tsarin mulki a gaba wajen da tsarin mulki yake shugaba ka yi nan dole shugaba ya yi nan dai miki din wannan wurin
sai nan da shi
shi kotu kotu za ta kare katar da shi ta dawo da shi da aka tsari
ko kuma a canje fa da shi
dan kaga a kasance da yawa a yau ake da mutuna waɗanda suke mulki da mulki saboda ba mulki bane saboda tsarin mulki ne abu ne wanda an riga an shirya shi ni kawai za a yi
to
abu ina da yana da kiru idan wannan maudu'i ya taso a duba wannan bambanci tsakanin mulki na wannan zamani da kuma mulki na wancan karni na biyar ko karni na shida
a wancan lokaci baya da ya wuce can da an dadewa tun kafin wannan abun ma maganan da muka fara din nan kai rubuce-rubuce a baya da dan dadewa ma wanda kai magana akan cewa ga yanda gudunmuwar mata da mukaman da suke iya yi a musulunci da irin mukaman da ake ba su wanda suka taka gudunmuwa me yasa a wancan lokacin kai dade da wannan tunanin na cewa mata suna da rawar da za su taka a cikin al'umma
yau ina da kusan yajin shekara 17 kenan da dai wannan saboda na ga al'ummar mu ana barin mata a baya duk da cewa akwai masu gudunmawa wanda suke bayarwa a gida a al'adance to amma idan akwai al'umma wacce za ta hana rabinta ko ma fiye da rabinta wato shigowa a dama da ita sannan ga wata kuma wacce ta bar tsayar shigo kowa da kowa ya kawo na gudunmawa tabbas al'umma wannan wacce ta baiwa kowa dama ya shigo ya ba da nasa gudunmawa din za ta fi ci gaba irin waɗannan abubuwa su ne waɗanda suka sa turawa suke gaba da mu da sauran al'ummu ma banda turawa yanzu indiya da china duka sun zo suna ta shishige mu bayan da kuma suna bayan mu to dan ne saboda mun gagara fahimta cewa zamani yana canzawa matan adam yana canzawa da canzawar wannan zamani saboda al'adar sa tana canzawa
to kafin mu muku
duniya yake zaune a cikin ta tana buƙatar ta da yakinta idan ya ci canzawa ya tsiri wuri guda duniya ba za ta jira shi ba
inda ne ba ya jira
ko a tafi da kai ko kuma ka tsaya zan yi
a baka ta ja to mun gode sosai da Dr. Ali Tilde bari mu je tunda lokaci ya tafi bari mu balance tambaya
eh Malam Ahmad kaka nan Amurka game da magana da kake cewa na wasu wurare ana ba mata su cika guraben da aka ware musu duk cewa ba su cancanta ba kaga a nan Amurka akwai wani tsari da ake kira affirmative action wannan shine wani tsari ne da zai ba wa mutane dama wanda ba suka kamar bak Amurka bakake da ba za su samu dama zuwa makaranta ba saboda walhalhalun da suka fuskanta to shine aka ware aka ware musu wani wannan kamar kaso na kara su shine na su zo ku cika wannan da ka nuna musu bambanci su ma a samu su samu damar su yi karatu shi ma baka ganin wannan shi ma daidai yake da abinda mata suke fuskanta da yawa zaka ga mata ba su samu damar su yi karatu to wannan shi da su kara musu karin gwiwa
Allah ya miki albarka
kana da sakan 30
abin da yake faruwa akwai abin da ake cewa mixed priority wato kamar abin da yake mai muhimmanci ka je kana dukan abin da ba shi da muhimmanci
kamar wanne abin da kake
yanda kike
to kamar wanne
mata abin da ya kamata a yi a Najeriya da sauran kasashen mu na Afirka shine ku mata ku dinga kalle kuna neman damar a dinga ba ku dama kuna karatu kyauta gwamnati ta dinga sponsor din karatun mace ba sai ta biya kuɗin makaranta ba mata su koma makaranta ai ta ba su ilimi cancantar su ta kai su mukamai ba wai a yanzu ku fito kuna ta cewa a'a mu a bamu mukamai mu a bamu mukamai
wato in suka karatu suka kware kai da za su iya mukami ke
nan a kai ta inda bata cancanta ba in an je an barta gure sai ta zama yar amshin shata ana amfani da ita ana yin wasu abubuwa na mulki abin da ake so za a yi a kaza
kamar yanzu to ga wata sai an ba ta shugabanci bankin Najeriya babban bankin Najeriya me zaka ce akai a takaice
wannan matar da aka bata matar da aka dauko ta aka
sauran ka sakan goma
kusan rana daya gashi nan muna gani a cikin jarida rana daya akwai waɗanda sun cancanta mun ji tana da ilimi mun ji tana da mutamai
in ji kadan ayyuka
Malam Ahmad lokaci ya tafi lokaci ya tafi muna godiya Ahmad da Dr. Abubakar Dr. Aliyu Tilda mun gode kai wasu sai da ka samu magana da bu a cikin shirin yau da gobe
ya ce fa ai tana da ilimi
gaskiya amma me yasa ba wasu wanda suka cancanta
duka abu da je
Maryam Bashir Bugaji
ya hafta dan mai sauri
sai kuma Daniel Brown da shine ya bada umarnin shirin da engineer mu Nayo Safarka Valerie sai wanda ya hada mu da ku a shafin Facebook da Twitter wato Ibrahim Jermai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairin sa mu zama lafiya sai gobe yau yara suka za a gaban su kware ba za su bare ba yau ya gode muryar Amurka na kiran kuma ta